الرحمن الرحيم. اللهم فسخنا وبارك في أمره ومتعه بالصحة والعافية واحفظه وذويه من كل شر وسوء ومكروه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه، والرب تعالى إذا خفته أنست به وقربت إليه. لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين. دافئ الخطرة فإن
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, babban masallacin Juma'a da ke nan Jami'ar Bayero ta Kano a wannan yammaci na Laraba. Yau muna 7 ga watan Al-Muharram, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 1447, wanda kuma yake daidai da 2 ga watan 7 miladiya ta 2025. A wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna Al-Fawaid, wallafar Al-Imam Al-Allama Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 59 a cikin wannan littafi. Malam yana cewa: al-makhluqu idha khiftahu istawhashta minhu wa harabta minhu، والرب تعالى إذا خفته أنست به وقربت إليه. المخلوق وتمهلوكي لو أنك متن قوة دبا، إذا خفته إذا انكجت أورنسا وإذا انكنات أورنسا استوحشت منه سيكا غننسا كما وتدبا الداجي، وهربت منه ذاك طيري لقوجنسا. والرب تعالى إذا خفته، أما أبنجي تعالى إذا كجت أورانسا أنست به سيكا ديبا كيوادشي، وقربت إليه كما سيكا كسنشيش. سنة مالا يتشي: لو نفع العلم بلا عمل، دا علمي زي أنفاني با تارد أي كيبا، لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب، da Allah subhanahu wata'ala bai soki malaman ahlul kitabi ba. Walau na fa'ala amalu bila ikhlas, da aiki zai yi amfani ba tare da ikhlasi ba, lama zamma al munafiqina, da Allah bai soki munafikai ba. Wadannan maganganu na Ibn al-Qayyim, kamar yadda muka saba ji, maganganu ne a dunkule wanda suke dauke da faffadar ma'ana, kuma abubuwa ne ko maganganu ne waɗanda da dama daga cikin nassoshi na Al-Qur'ani da Sunna da maganganun magabata yake karfafa su. Malam yace: al-makhluqu idha khiftahu istawhashta minhu, shi mahaluki duk sanda kake tsoransa to sai ka rika kallon sa kamar wata dabbar daji, dabbar dawa, domin za ka riƙa tsammanin zai cutar da kai, domin baka ji tsoronsa ba sai dan ka ga wani abu da kare da shi waɗanda kake zaton cewa zai cutar da kai da wannan abu, wani yasa ka tsoronsa. To za ka koyaushe ya kusanto ka ko ya matso ka kake yi kamar wata dabba ce mai farauta take ƙoƙarin farauce ka, za ka yi ƙoƙarin ka tsere ka gudu dan kada ya cuce ka. Wannan ita ce ɗabi'a ta mutum da ɗan uwansa mutum, ko da ɗabi'ar mutum dangane da dukkan wani abu da yake ba shi tsoro zai riƙa ƙoƙarin ya zai guje masa. Amma shi Ubangiji ta'ala, yadda ka ji tsoronsa to shi kake ƙara matsanta domin ka samu ɗebakewa ka samu nutsuwar zuciya ka samu kwarciyar hankali kuma kake ƙara neman kusanci da shi dan wannan tsoron nasa da kake ji yana ƙara sa ka ka kusance shi domin ka samu nutsuwa wannan ibarar wannan maganar ta Ibn al-Qayyim akwai ta a cikin littafin sa Igathatul Lahfan Igathatul Lahfan amma sa'id ash-shaytan ko makayid ash-shaytan a mujalladi na biyu shafi na 945 tabar alamin fawaid ko ata'atul ilm cikon wannan magana tashi a can a cikin littafin Igathatul Lahfan qarashin magana sai yace wal makhluqu yukhafu zulmuhu wa udwanu wal rabb inma yukhafu 'adluhu wa qistuhu yace saboda shi mahaluki yasa kake gudun kake guje masa idan yana baka tsoro saboda kana tsoron zalincin sa da ta'addancin sa ne haka zaka guje masa shi kuma Allah me yasa kake guje masa kana jin tsoron adalcin sa ne kana jin tsoron adalcin sa ne adalcin Ubangiji shine ya sanya komai a gurbin sa ya sanya komai a mahallin sa wanda yayi ba daidai ba ya ga ba daidai ba wanda yayi kyautata ya ga kyautatawa shine adalci to yayin da mutum yake jin tsoron Ubangiji subhanahu wataala ba yana jin tsoron zai zalunce shi bane ko zai masa ta'addanci a yana jin tsoron Ubangiji zai masa adalci ne zai kama shi da laifin da yayi zai hukunta shi da abin da ya cancanta wanda shi yasa yake jin tsoron sa to yayin da kai wa wani laifi kake zaton cewa zai hukunta ka ne da adalcin sa kokari kake ka kusance shi dan ka samu sassauci dan ka samu sassaucin hukuncin da zai maka dan ka samu afuwar sa shi yasa wanda yake jin tsoron Ubangiji subhanahu wataala kusanta sai yake ƙara yi domin ya samu kuma ya samu afuwar sa ya samu adalcin sa ba guje masa zai yi ba sannan ta yaya zai guje wa kaddara ta yaya zai guje wa shari'ar Allah dan komai da yake faruwa da mashi'ar sa yake faruwa ko ina ka shiga karkashin mashi'ar sa kake ba za ka tafi fitar da kanka daga mulkin Allah ba ko ina kake karkashin mulkin sa kake to sai ina zaka guje masa ina zaka tafi ba inda zaka tafi ayna al-mafar ina wajen gudu babu Allah ya ce fafirru ila Allah dan haka ku gudu sai ci zuwa gare shi dan haka duk inda zaka je gurin shi zaka koma aifa firru ilayhi wa'malu bi ta'atihi kamar yanda al-Ibn Abbas yake fada kamar yanda yake cikin tafsir al-Baghawi fafirru ilayhi ay fafirru minhu ilayhi ku guje masa zuwa gare shi wa'malu bi ta'atihi ku yi aiki da da'arsa ku yi masa biyayya saboda ka duk wanda yake ya shiga cikin wata matsuwa to yana komawa ne zuwa ga Allah domin ya samu warakarta Allah ya ce wa ala salatati alladhina khulifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu innahu huwa at-tawwabur rahim Ubangiji ya ce wa ala salatati alladhina khulifu kuma Allah ya yafe wa mutanen nan guda uku da aka jinkirta tuban su su ne mutane guda uku sahabbai daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya shelanta fita yaƙin tabuka ya zanto ba su tafi yaƙin tabuka tare da shi ba duk da cewa ba su da wani uzuri ba su da wani dalilin da zai hana su bin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan yaƙin amma shaidan ya musu hudu ba ya hana su fita kuma su ba munafukai bane balle su zo su yi wa annabi ƙarya yadda munafukai suke ta zuwa suna masa ƙaryar uzuri to saboda haka Allah subhanahu wataala ya jinkirta da karbar tuban su to shine Allah yake ba da labari lokacin da ya saukar da ayar da take nuna an yafe musu cewa ala thalathati alladhina khulifu haka nan Allah ya yafe wa mutanen nan uku waɗanda aka jinkirta karbar tuban su hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat har sai da yayin da ƙasa wato ta yi musu kunci duk da yalwata wato duniya ta yi musu kunci duk da yadda take da yalwa wa daqat alaihim anfusuhum zukatansu suka kuntata wa dhannu an la malja min Allah illa ilayhi, suka tabbatar da cewa babu wata mafaka daga Allah sai dai a koma gare shi. Sannan Allah subhanahu wata'ala thumma taba alaihim, sannan Allah ya musu muwafaqat tuba, Allah ya musu muwafaqar su tuba, li yatubu dan su tuba, inna Allahu at-tawwabur rahim, Allah shine mai karbar tuba mai jin kai. Ash-shahid anan shine wa dhannu an la malja min Allah illa ilayhi, yayin da suka ji shiga cikin wani kunci zuciyarsu ta kuntata, sun tabbatar da cewa babu inda za su samu mafaka daga yanayin da suke ciki na damuwa, na yadda al'umma ta yi watsi da su, aka daina kula su, aka daina musu sallama, aka daina ansa sallamar su, aka daina mu'amala da su, aka hana matansu mu'amala da su, aka ce wa matansu su kaurace musu koma gidajensu, duk al'amari ya taru ya lalace musu. To a lokacin sun tabbatar da cewa babu wanda zai iya fitar da su daga wannan damuwa sai Allah, shine ma'anar wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi. Sun yi wa Allah laifi, inda sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laifi, wanda duk ya saba wa manzon Allah ya saba wa Allah. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya musu muwafaqar tuba, domin su tuba, Allah ya karbi tubansu, suka dawo suna murna da wannan tuban da Allah ya karba nasu. Saboda haka duk sanda bawa yake cikin damuwa da kunci, to ya koma ga Allah subhanahu wataala, domin duk abin da ya same shi da kaddara, da kaddara ce ta hukunta samuwarsa ga wannan abu. Kaddaran nan kuma sifa ce daga cikin sifofin Allah, komai a hannunsa yake, babu mai iya yaye masa wannan damuwar sai Allah shi kadai. To wannan ba wai wani mutum banda wani ba, kowaye yana bukatar wannan. Idan har Annabi sallallahu alaihi wa sallam duk matsayinsa a wurin Allah, duk gatansa, yana cewa qul inni lan yujirani min Allahi ahad wa lan ajida min dunihi multahada. Qul kace da su, Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya fada wa kowa da kowa ya ji, lan yujirani min Allahi ahad, babu wani wanda zai bani mafaka daga kamun Ubangiji ko azabarsa, ba wanda zai bani mafaka daga azabar Allah, walan ajida min dunihi multahada, ba zan samu wurin da zan boye ba, zan boye masa. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa gurin Allah yake neman mafaka, to ina ga wanda bai kai shi matsayi ba, dole ya koma zuwa ga Allah, babu abin da zai kare shi daga kamun Ubangiji. Ce qul man bi yadihi malakutu kulli shay wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Allah ce kace man bi yadihi malakutu kulli shay, wane ne mulkin komai da komai yake a hannunsa, komai yana hannunsa, wa huwa yujiru, shine yake bada mafaka, wala yujaru alaihi, amma ba wanda zai iya ba wa wani mafaka daga azabarsa. In Allah ya so mutum da azaba, to duk duniya babu wanda isa ya kare shi daga wannan azaba. Sa'ala sa'ilun bi azabin waqi lil kafirin laysa lahu, babu wanda zai kare wannan azaba. Wa idza arada Allahu bi qaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wali. Allah ce idan Allah ya nufi wasu mutane da azaba, to babu mai iya juyar da wannan azabar, kuma ba su da wani wanda zai tubinci al'amarinsu ba shi ba. Wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin, in azabar Allah ta durkaki waɗanda suka yi laifi, to babu mai iya juyar da ita. Saboda haka Ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai ne wanda zai iya maka, zai iya baka kariya daga dukkan wani abin da ya same ka. Hadisi ya tabbata a cikin sahihaini, hadithin Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci wani mutum idan ya zo bacci da daddare ya addu'a ya ce, Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa alja'tu zahri ilayka wa fawwadtu amri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la manja wa la malja minka illa ilayka. Nabi ya ce ma wani bawan Allah, idan ka zo bacci ka yi wannan addu'ar, Allahumma aslamtu nafsi ilayka, ya Allah na sallama kaina gaba ɗaya zuwa gare ka, wa wajjahtu wajhi ilayka, na fuskantar da fuskata zuwa gare ka, وألجأت ظهري إليك ناجنجنا بايانا زواغريكا وفوت أمري إليك نافول دق الأمر ناغريكا رغبة ورهبة إليك دنك وديد قروز وغريكا اللهم لا من جاء لا من جاء منك إلا إليك باب وتمفكا قوة مصيرا ناغريكا سيز وغريكا تقال النبي صلى الله عليه وسلم ina koya wa dan adam ba musulmi duk sanda yazo kwanciya ba lokacin zai sallama kai sallama kansa ga Allah subhanahu wataala ya nemi kariyar ubangiji daga dukkan wani abin da zai tuce shi dan adam a kewaye yake da hadarurruka da wanda yake gani da wanda baya gani da wanda ya san da su da wanda bai san da su ba wadanda ba bai san da su ba su suka fiyewa akan wadanda ya sanin da su hadarurrukan da suke kewaye da mu waɗanda ba mu san su ba su suka fi waɗanda muka sani yawa hadari guda ɗaya daga cikin hadarurrukan da suke kewaye da mu zai iya kawo ƙarshen rayuwar mutum ko ya lalata masa rayuwa saboda haka dan adam yake buƙatar neman kariya ta ubangiji ta gabansa ta bayansa a kowane lokaci a kowane lokaci yayin da kake fadake kake farke watakila akwai hadarin da zaka iya tunkara su da kanka ko kace zaka wato nakari wato zaka arci to amma yayin da kake bacci fa ba lokacin dukkan wata iradar ta ka masluba ba ka da iko da kanka saboda bacci ya riga dauke ka to ko me yayin rufafe ka a lokacin zai iya gamawa da kai to a lokacin kafi buƙatar ka ƙara sa kariya gabanka da bayanka shi yasa annabi ya ce in ka zo kwanciya ka ce Allahumma aslamtu nafsi ilayka ga na bada kaina gaba ɗaya zuwa gare ka na miƙa kaina ajiya a wajenka zaka ka ajiye ni ka bani kariya wajjatu wajhi ilayka na fuskantar da fuskata zuwa gare ka to gaba ɗaya zuciyata da tunanina na mai da shi zuwa gare ka bana tunanin akwai wani wanda zai iya min wato abinda zaka iya min ba wanda zai iya bani kariya da zaka bani sannan ya ce wa alja'tu dhahri ilaik na jingina baya na zuwa gare ka to wanda zai zo min ta baya galibi wanda zai shammace ka shine yake zuwa maka ta baya to na sanya ka ka tsare min bayana sana wa fawwattu amri ilayka duk al'amura na basu a hannunka na fawwala maka su gaba daya babu wata kalma da takai ko babu wata ibara wato wata kalma da takai wannan wajen bawa ya nuna cewa ya kakkabe dukkan wani jin isa da duk wani ji da dabara da duk wani ji da karfi da yake da shi ya kakkabe shi ya bar wa Allah saboda haka a nan ya miƙa kansa ajiya gurin Ubangiji subhanahu wata'ala wanda la ta'khudhuhu sinatun wala nawm shi gangadi ko bacci baya kama shi saboda haka al-qayyum ne sai yake da maslahar bayinsa a kore shi cikin kawo bayinsa taimako da agaji yake to ash-shahid a cikin wannan hadisi yake cewa la man ja wala malja minka illa ilayka la man ja babu matsira babu makubuta babu mafaka daga gare ka sai zuwa gare ka saboda haka babu wanda zai iya kubuce wani abu na kaddarar Allah Allah kadai shine zai iya kare bawa daga kaddararsa duk wani abin da yake faruwa gare mu kaddara ce ta Ubangiji inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar Allah ya halicci komai da kaddara fa qadarna fa ni'mal qadirun ce muka kaddara komai madalla da masu kaddarawa shine Allah saboda haka komai naka karkashin kaddarar Ubangiji yake don haka abinda zai cutar da kai kaddara ce ta Ubangiji babu kuma mai iya juyar da kaddarar Ubangiji sai shi babu mai iya juyar da kaddararsa sai shi Ubangiji da kansa yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab duk wani abin da yake na kaddara shine wanda zai iya share abin da ya ga dama daga ciki bar abin da ya ga dama daga ciki kai dan adam baka da hannu a cikin wannan to saboda haka ka mai da al'amari da zuwa ga mai shi yayin da kake cewa la manja wala malja minka illa ilaika kaddarar ta kace kai kadai ne kuma zaka iya bani kariya daga kaddararka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wannan wannan yana daidai da hadisin Aisha wanda yake cikin sahih Muslim da annabi yake cewa Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an 'alayka anta kama asnaita 'ala nafsik ce ya Allah ina neman tsarinka ina neman tsari da yardarka daga fushinka ina neman tsari da mu'afatinka afiyarka lafiyarka daga fushinka sannan ina neman tsarinka daga gare ka la uhsi sana'an 'alayka bazan iya kididdige yabo na gare ka ba anta kama asnaita 'ala nafsika kai kamar yanda kai bi kanka saboda haka bawa a wajen ubangijinsa yake neman tsarin kaddarar ubangijinsa ba a wajen wani ba babu wanda zai iya hana maka kaddararka wacce ubangiji ya rubuta maka sai shi shi yasa ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yake cewa a cikin littafin risalatu tabukiyya juz'i na abin nan shafi na 17 zuwa 18 yake cewa amma al-firaru minhu ilayhi fa huwa mutadammin li tauhid ar-rububiyyati wa ithbat al-qadar gudu daga gujewa Allah zuwa gare shi gujewa daga Allah ko daga azabarsa ko daga kaddararsa zuwa gare shi wanda ya kunshi tabbatar da rububiyya tauhid ar-rububiyya ya kuma kunshi tabbatar da kaddara ka yarda cewa ubangiji subhanahu wata'ala shine rabbu kulli shay'in wa malikuhu shine ubangijin komai shine mamallakin komai ka yarda ubangiji shine mai iko akan komai yadda da wannan yadda ne da rububiyar Allah subhanahu wata'ala cewa shine rabbul alamina shine ubangijin kowa fal kullu marbubun lahu kowa bawan ubangiji ne halitta sani to yadda kake guduwa zuwa gare shi ka yarda da cewa shine ar-rabbu babu wani kamarsa babu wani ubangiji ba shi ba sannan kuma ka yarda da kaddara ka yarda cewa komai kaddararsa ne a hannunsa suke komai a hannunsa yake shi yake yin abin da ya so sannan wa anna kullu ma fil kauni min al-makruhi wal mahzuri alladhi yafirru minhu al-'abd fa inna ma awjabathu mashi'atu Allah wahdahu duk abin da ka gani a duniya wanda bawa yake gujewa duk wani abu a duniya da bawa yake guje masa to mashi'ar ubangiji shi kadai ita ce ta kawo shi ita ta kawo wannan abu dan babu abu da yake faruwa a bayan kasa sai da mashi'ar Allah ba wani abin da yake faruwa a ƙarƙashin mulkin Allah sai da mashi'arsa wanda shi yake nuna maka cikar mulkin sa duk wani mai mulki abubuwa da yawa za su yi ta faruwa ba tare da ya san da su ba ma ballantana a ce da yadda su suka faru wannan ma su suka fi yawa abubuwan da suke faruwa ba tare da sanin ya san su ba ballantana a ce sai da ya ga dama suka faru to ashe kaga babu wani wanda mulkin sa yake cikakke mulkin da kake da shi kuma wani abu ya faru ba tare da ya nemi izininka ba ko an nemi yardarka kaga wannan mulkin naka yana da tawaya to dan adam ko iya gidansa kadai tsakaninsa da iyalinsa da ƴaƴansa bai isa ya ce duk abin da yake faruwa da yadda suke da ganin daman su yake faruwa ba ballantana a baka mulkin ungwarku ballantana a baka mulkin local government dinku ballantana state ballantana kasa duka ashe kaga dukkan wanda zai tutiya da mulki mulkin sa na kasashe ne mulkin Allah shi kadai ne cikakke saboda haka la ya kau fi malakutillahi illa ma sha'a wanda ita ce umumul mashi'a umumul mashi'a duk abin da kaga ya faru a ƙarƙashin mulkin Allah to da ganin daman ubangiji ya faru hatta wanda zai saba wa Allah in Allah bai ga dama ba da ya nufi sabawa zai dirka kishi ba zai ma bar shi ba ballantana ya saba masa kaga lokacin da ya kuduri saba masa kuma ya liman sai ya saba masa kaga da mashi'a sai ya saba masa shi yasa ita al-kalma kalimar mashi'a ba ta nufa al-mahabba ba tana nufin soyayya ba ka san mu a hausance duk inda sha'a ta zo sai mu ce so masha Allah abinda Allah ya so to wani kuma sai ya dauka soyayya ake nufi irin kana son matarka kana son danka kana son kudi kana son lafiya haka aka dauka duk abinda Allah ya bayar to ana yana son abu ba haka bane a ce wallahu yu'ti mulkahu man yasha to sai ga ce Allah yana ba mulki yana bada wanda mulkin sa ga wanda ya so to da ka ce so sai dauka shi wanda aka bashi mulkin Allah yana son shi ce to Allah ne yake son mai ba mu to til mulka man tasha'u to a gaba fa ce wa tanzi'ul mulka mimman tasha shi ma yana son shi ya kwace mu biyu kuka yi takara kowannan ku yana son ya ci zaben nan ya baka tasha'u ya sha'u ne ya hana shi shi ma ya sha'u ne to ya za a yi duka yana son ku kai ya baka shi ya hana shi to saboda kalmar mashi'a ana fassara ta da mahabba ita kuma mashi'a ba mahabba take nufi ba mashi'a tana nufin irada tana nufin irada kauniya al-mashi'a tana nufin al-irada kauniya hiya a'ammu min al-mahabba tana nufin abinda Allah ya ga dama ya faru zai iya kasancewa abinda Allah yake so ne zai iya kasancewa abinda Allah baya so amma ya ga damar faruwar sa to saboda haka duk wani abin da ya faru a ƙarƙashin mashi'ar Allah yake faruwa fa innahu ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun abin Allah ya so shi yake wakana abinda duk bai ga dama ba zai wakana ba wa wajaba wujuduhu bi mashi'atihi ya yadda ya wajabta samuwar wannan abin ko samuwar wannan abin ta tabbata da mashi'ar Allah wa ma lam yasha lam yakun wa mtana wujuduhu li adam mashi'atihi duk abinda Allah bai ga dama ba zai kasance ba kuma ba zai kasance bane saboda Allah bai ga dama ba fa idza farra al-'abdu ila Allah fa inna ma yafirru min shay'in ila shay'in wujida bi mashi'ati Allah wa qadari yayin da bawa ya gujewa Allah ya guje zuwa ga Allah to ya gujewa wani abu ne zuwa wani abu wanda duk kowannen su kuma an same shi ne da mashi'ar Allah da abin da ya gudu daga gare shi da abin da ya gudu zuwa gare shi duka suna faruwa ne da mashi'ar Allah abin da ya faru da abin da zai faru da abin da bai faru ba duka yana karkashin mashi'ar Allah fa inna ma yafirru min shay'in ila shay'in wujida bi mashi'atihi wa qadrihi yace fa huwa fil haqiqati farru min Allah ilayhi saboda haka hakika bawa yana gujewa ne daga Allah zuwa ga Allah wa man tasawwara hadha haqqa tasawwuri wanda duk ya fahimci wannan yadda ya kamata ya fahimta fahima ma'ana qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa a'udhu bika minka zai san ma'anar a'udhu bika minka ina neman tsari ka da kai daga gare ka zai kuma fahimci la malja wa la manja minka illa ilaika ba matsira ba mafaka daga gare ka sai zuwa gare ka ce fa innahu laysa fil wujudi shay'un yufarru minhu wa yusta'azu minhu wa yultaja'u minhu illa huwa min Allah khalqan wa ibda'an babu wani abu a duniya wanda za a rika guje masa ko za a rika neman tsari daga gare shi ko za a nemi neman mafaka daga gare shi face wannan abun halittar Allah ne kuma shi ya kage shi shi ya samar da shi daga babu falfaru don haka mai guduwa wal musta'izu da mai neman tsari faru mimma aujadahu qadarullahi wa mashi'atuhu wa khalquhu yana gujewa abinda kaddarar Allah da mashi'ar sa suka samar da shi da halittar Allah yana guje masa ne ila ma taqtadihi rahmatuhu wa birruhu wa lutfuhu wa ihsanuhu yana gujewa abinda yake kaddarar ubangiji ce ta riga ta samar da shi halittar ubangiji ne yana guje masa ne zuwa ga abin da yake birri ne ihsani ne rahama ce kyautatawa ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala fa fil haqiqati huwa haribun min Allah ilayhi saboda haka yana guje wa Allah ne zuwa gare shi wa musta'izun billahi minhu yana neman tsari ne daga Allah da shi daga gare shi saboda haka bawa yana samun al'unsu billah yana samun taimakewa da nutsuwar zuci da kwanciyar hankali ta hanyar samun kusanci da Allah duk sanda bawa ya samu kusanci da Ubangijinsa to hankalinsa yana kwantawa yana samun nutsuwa a zuciyarsa yana nesa da Ubangiji kuma tsoro da fargaba yana ƙara mamaye masa zuciyarsa. Duk wanda yake son ya samu kwanciyar hankali, ya samu nutsuwa, to ya kusanci Ubangijinsa. Kusancin Ubangiji shi zai sa ka samu nutsuwa, kamar yadda yaro idan ya ga abin tsoro yana rugawa ne zuwa ga mahaifiyarsa ko mahaifinsa, da ya kama shi ya ji cewa kamar baba kuma abin da zai same shi, ko zaki ne biyo shi, inda ya rike baba shi ko baba shi yake ya tsira, duk da ba za su iya masa komai ba, su ma tsoron suke ji. Amma dai shi a yadda yake ɗaukan ubansa, zai iya karawa da zakin, zai iya gama da shi. Haka dukkan wani abu da ya rarrako ka, ka gudu zuwa ga Allah ta hanyar ka rungumi da'a, ka rungumi istighfari, ka rungumi tuba, ka rungumi komawa zuwa ga Allah da marerecewa a gabansa. Yayin da za ka yi wannan, to lokacin ne za ka samu nutsuwa. Shi yasa Allah ce, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'a falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Idan mai tambaya ya tambaye ka game da ni, to kusa nake. Allah kusa yake da bawansa. Allah baya nisa da bayinsa. Allah baya sa shamaki tsakaninsa da bawansa, sai idan shi bawan ne ya saɓi ya sa shamaki tsakaninsa da Ubangijinsa. Amma Ubangiji kusa yake da kai, jira yake maka roƙe shi ya ansa maka, amma ya sharɗanta maka kai ma ka ansa nashi kiran, kai imani da shi, kai yadda mai yi ne, mai iyawa ne, ba jaraba kake ba. A san akwai da yawa daga cikin mutane sai su ce a jaraba, to ina ga mu dan jaraba addu'a mana, ka gaya musu su yi maka addu'a, ka gwada addu'a mana, ya buga bukata ba su biya, sai a ce to ka gwada addu'a, ka ga jaraba yake ba imani ke. Tun farko ka likaki Allah, ka sani duk wani abin da za ka samu ko zai same ka, to daga Allah ne. A hannun kowa ya sanya abu, a hannun kowa wannan abin ya fito, to daga Allah ne. Ka yi da wannan, ka yi wa Allah godiya, sannan ka gode ma wanda Allah ya sanya sanadin abin a hannunsa. Amma kar ka manta da gode wa Allah, shi ne ya sanadiyar karkato maka da wannan abin ta hannun wanda ya ga dama cikin bayinsa, saboda wata hikima da shi ya san dalilinsa. To yadda bawa ya zanto a haka yake, tare da kyakkyawan zato ga Allah subhanahu wa ta'ala, da kyautata wa Allah zato, ba muna na masa zato ba, to zai ga tasirin wannan ba kaɗan ba a rayuwarsa. To shi yasa ka kusanci Allah da kyakkyawan aiki. Shi yasa Allah ce wasjud waqtarib, ka kusanci Allah da kyawawan ayyukanka. Daga ciki akwai salloli na nafilfilu, hanya ce ta samun kusanci da Allah, musamman lokacin da bawa yake cikin sujjada. Qarabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, lokacin da bawa ya fi kusanci da Ubangijinsa yayin da ya kai goshinsa ƙasa yana sujjada. Saboda haka ba zai taɓa yiwuwa ka samu kusanci da Ubangijinka ba alhalin ka rungumi saɓa masa, da saɓa wa umarninsa, da saɓa wa umarnin manzonsa sallallahu alaihi wasallam. Kada ka ɗauka wato za ka samu kusancin Allah kai kuma a lokacin da kai kake guje wa umarninsa da asa. In kana son ka samu kusancinsa, to kauce wato saɓa masa. Fa in kunta qad awhashatka dhunubu fada'aha idza shi'ta wasta'nisi, idan har zunuban da kake yi sun sa maka firgici da tsoro, to ka bar su ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. In ka ga dama za ka samu unsi, za ka samu wato nutsuwa. Saboda haka kamar yadda Ibn al-Qayyim yake faɗa a Madarijus Salikin, cewa wal qurbu yujibu al-unsa wal haibata wal mahabba. Wal qurbu, kusanci, yana haifar da al-uns, wato samun nutsuwa, da kuma haiba, da kuma soyayya. Saboda haka duk sanda ka kaucewa abinda Allah baya so, to kana sare samun kusanci ne da Allah. Lokacin da kake yawan zunubai, to kana nesanta kanka ne da Ubangiji. Sannan malam yace, launa fa'al ilmu bila amali lama zamma Allahu ahbara ahli alkitabi, launa fa'al ilmu bila amali, da ilimi zai yi amfani koda ba aiki, da ilimi zai yi amfani koda ba aiki, to da Allah bai soki malaman ahlul kitabi ba, malaman yahudu da nasara da Allah subhanahu wataala ya ba su ilimi amma suka sa kafa suka tayake wannan ilimin suka ki aiki da shi ba wai dan ba su sani ba, sun sani amma sanin bai amfane su ba domin su aiki da shi ba. Wannan yasa lokacin da Allah subhanahu wataala lokacin da Allah ya kaddara bayyanar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sun san shi sarai, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun, kace sun san annabi sarai kamar da suka san yayin cikin su, amma wani wata kungiya daga cikin su suna boye gaskiya, su ne kungiyar malamai, malaman ahlul kitabi suna boye gaskiya alhalin sun sani. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala ya soki ahlul kitabi a wurare daban-daban a cikin alqur'ani, malaman ahlul kitabi a wurare daban-daban duk da ilimi da Allah ya ba su. Allah ce ya ayyuhal ladina amanu inna katiran min al-ahbari wal ruhbani la ya'kuluna amwal an-nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. Allah ce ya ku wanda suka yi imani ku sani da dama daga cikin al-ahbar malaman yahudawa wal ruhban da masu bauta a cikin nasara, la ya'kuluna amwal an-nasi bil batili, suna cin dukiyar mutane ba bisa gaskiya ba ta hanyar barna, sannan wai sudduna an sabilillah suna hana mutane bin hanyar Allah. Daga Allah subhanahu wataala anan karara a fili Ubangiji ya soke su da miyagun laifukan da suke yi wanda sun sani sarai cewa abinda suke yi laifi ne, amma saboda san zuciya da san ɗaukaka da neman duniya ya hana su su bari wannan laifin ballantana su hana wasu yi. A'a, da su ma ake yi, ba wai su hana wani mai aikata laifin ba, a'a su suke shiga ana yin wannan laifi dubu-dubu da su. Tara kafiran minhum yusari'una fil ithmi wal udwani wa aklihim as-suht, Allah ce la bi'sa ma kanu ya'malun laula yanhahum ar-rabbaniyun wal ahbaru an qawlihim al ithma wa aklihim as-suht la bi'sa ma kanu yasna'un. Allah ce zaka ga da dama daga cikin su yusari'una fil ithmi, suna gaggawa to ana rigegeniya da su wajen saban Allah, ana rigegeniya da su wajen ƙetare iyakar Allah, wa aklis suht da cin haram, sun san haram ne amma da su za a ci. Allah ce la baisa ma kanu ya'malu, lalle tar da abin da suke aikatawa. Laula yanhahumur rabbaniyun, mai hana masana, mai hana malamai da masana daga cikinsu, ba za su hana su faɗar maganar da bata dace ba, maganar saban Allah, an qawlihim al-ithma wa aklihim as-suht, su hana su faɗar saban Allah, su hana su cin haram. Allah ce da bi'sa ma kanu yasna'un, tir da abin da suke aikatawa. Saboda haka Allah ya yi tir da su, ya yi Allah wadare da su, gashi Allah ya ba su ilimi maimakon su yi aiki da shi su gyara kansu, su yi kokari su gyara al'ummarsu, sai ya zamana a'a da su ake kokawa wajen sabawa Allah, da su ake kokawa wajen cin haram, da su ake kokawa wajen aikata zalunci. Allah ya tar da su, ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu da bisa ma kanu ya'malu. Allah ya sa, Allah ya ce Allah an ce su a bisa harshen Dawud da Isa dan Maryam, saboda saban da suka rika tafkawa da abinda suka rika yi na ta'addanci da ƙetare iyakar Allah. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu, ba sa hana junansu wajen mummunan aiki da suka aikata. Tun zai ga dan uwansa akan laifi amma sai ya ja baki ya shiru, ce ina ruwanka, kar ka shiga harkarsa, kar ka sa masa ido, ba ruwanka da shi. Wanda ɗabi'ar da take so yanzu ta shigo mu kenan, kaga mutum yana laifi sai a ce a'a, kar ka shiga harkarsa, ba ruwanka, ka rabu da shi. In ka yi magana kuma a ce kafiya sa ido, sai ka ji ana to kai ne za ka kai kai aljanna ce da wuta a hannunka take, to in ba shi yake sa aljanna, shi ne aljanna da wutan, ba shi ce maka magana ba, shi ce in hana ka, shi ce in tsawatar da maka, Allah ce ba sa hana junan su aikata mummunan aiki. Allah ce tir da wannan abu da suke yi. Haka nan Allah ce alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Allah ce baka ga wadanda aka ba su wani kaso na ilimin littafi ba? Allah ya ba su ilimin at-taura. Yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Rikici ya kaure a ce to ku zo ga littafin Allah dai ya hukunci tsakaninku. Amma sai kaga wasu daga cikin su sun bijire sun juya baya. Sun kiyarda. Ga su sun san muhimmancin littafin Allah domin Allah ya ba su ilimin sa amma ba su yarda a kirawo su zuwa ga littafin Allah ya hukunci ba. Haka nan Allah ce alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuruna an tadhillu as-sabil. Kuma ga wanda aka ba su wani kaso na littafi ba aka ba su wani ilimi daga littafin Allah amma yashtaruna ad-dalalata suna fifita bata akan shiriya kuma suna son kuma ku bata. Haka kafiran ahlul kitabi suka rika yi duk da cewa su suke da ilimi. Larabawa da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinsu a lokacin ba su yi karatu ba, ba su da ilimin da ahlul kitabi suke da shi yahudu, amma maimakon su dafa wa annabi sallallahu alaihi wasallam su taimaka masa wajen ganar da larabawa gaskiyar abin da ya zo da shi, sai suke ma ƙara ɗaure wa kafirai gindi cewa abin da suke kai ma gaskiya ne. Inna Allah ce alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula ahda min alladina amanu sabila ulaika alladina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Ubangiji ce ashe baka ga waɗanda aka ba su kaso na littafi ba amma sun yi imani da jibti da taghut, sun yi imani da abin da ake bautawa ba Allah ba, na shedana sun imani da shedana, sun imani da dukkan wani abin da ya saba wa hanyar Allah sun yarda da shi, har ma ta kai ya quluna lil ladina kafaru za su hadu da kafirai waɗanda sun san bautar gumaka suke duwatsu suke bautawa, amma sai su ce da su haula'i ahda min alladina amanu sabila, waɗannan sun fi waɗancan muminai tafiya akan shiriya, sun fi su tsayawa akan shiriya. Allah ce waɗannan su ne Allah ya la'ance su, su ne la'anannu wanda duk Allah ya la'ance shi ba za ka samu mai taimaka masa ba. To haka Ubangiji subhanahu wataala a wurare daban-daban Ubangiji ya yi ta sukan lamirin ahlul kitabi saboda Allah ya ba su littafi amma sun take shi, sun ki aiki da iliminsa. Kalul ladina humilu at-taurat thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara. Misalin waɗanda aka ɗora musu wato aka ɗora musu ilimin at-taura sannan ba su ɗauka ba, ba su yi aiki da ita ba. Kamathali al-himari yahmilu asfara, Allah ce misalinsu kamar jaki ne da yake ɗauke da wagagen littattafai. Abubuwa guda biyu waɗanda a idan ɗan adam ba wasu abubuwa ne masu daraja ba, da jaki da kare. Allah ya sifanta waɗanda suke da ilimi amma suka ƙi yin aiki da ilimi, Allah ya sifanta su da jaki, ya sifanta su da kare. Allah ya sifanta su da jaki kamar yadda muka ji a wannan ayar, kamathalil himari yahmilu asfara, kamar jakin da aka ɗora masa wagagen littattafai a bayansa yana ɗauke da su. Shike suke da ilimai iri-iri amma kana iya zuwa kai masa tambaya ya gaya maka ansa, ka tambaye jaki kai masa fatawa, duk wannan tillin littafan da yake ɗauka kawai kayan nauyi ne a kansa. To haka wanda Allah ya bashi ilimi ya ƙi aiki da iliminsa ya zama jaki ɗauke da wagagen littattafai a bayansa. Allah ce watulu alaihim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawi walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatruku yalhath ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Allah ce ka ba su labarin watul alaihim naba allazi atainahu ayatina ka ba su labarin malamin da muka bashi ilimin ayoyin mu Allah ya tara masa ilimi da sanin ayoyin Allah fansalaka minha amma sai janye zare jikin sa daga wannan ilimin yake aiki da shi kamar yadda ka san maciji yana saba da zare jikin sa daga tsohuwar fata sa haka haka shi ma yayi wa ilimi fa atba'ahu shaytan sai shaydan ya bi shi ko ya sanya shi ya zama cikin mabiyansa fa kana min al-ghawin ya tabbata daga cikin batattu waɗanda suke da ilimi suka take shine al-ghawi al-ghawi shine wanda yana da ilimi ya take iliminsa shi ake cewa al-ghawi al-ghawi wanda ya take iliminsa bayan ya sani ad-dallu kuma shine wanda yake makaho ne mutum bai san komai ba dudun bai san ilimi ba Allah ce fa kana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha da mun ga dama da sai mu daukaka shi da wannan ilimin da Allah ya bashi kai wani mataki na walittaka mai girma walakinahu akhlada ila al-ard sai dai ya dabe a ƙasa ya zabi ya darke a ƙasa baya son ya daga sama wattaba'a hawa ya bi son zuciyarsa saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya misalin sa da kare in tahmil alayhi yalhath aw tatruku yalhath in ka kai masa dauki in ka kai masa farmaka zai ta shashe ka in ka kyale shi ma zai ta shashe ka to a kowane yanayi ba za ka ga ya canza dabi'arsa ba dabi'arsa tana nan guda daya to haka ubangiji subhanahu wataala ya sifanta waɗanda Allah ya ba su ilimi daga cikin ahlul kitabi amma ba su yi aiki da shi ba kaga da a ce ilimi yana amfani ko da ba aiki da shi ba to ba dalilin da sai Allah ya soki ahlul kitabi don haka duk irin ilimin da Allah ya ba wa mutum in dai bai yi aiki da shi ba to gara wanda Allah bai ba shi ilimin ba tun farko bai ma sani ba in ya je al'amarin nasa da sauki akan wanda Allah ya sanar da shi amma ya sa kafa ya take domin wannan baya ga saban Allah kuma akwai butulci a cikin lamarinsa Allah ya yi masa ni'imar ilimi ya haska masa amma ya sa kafa ya shure fitilar da Allah ya haska masa gabansa da ita ya yarda ya tafi a cikin duhu akwai butulcin ni'imar da Allah ya masa sannan kuma akwai wato rena ubangiji subhanahu wataala a cikin lamarinsa shi yasa azabar wanda ya sani ya take tafi azabar wanda da man can bai sani ba girman laifin wanda ya sani ya take yafi girman laifin wanda bai sani ba wanda bai sani ba wani lokaci yana da uzuri matukar ba ganganci bane da sakaci da rashin da ko in kula ya hana shi sani yana iya ba fi kokarin sa amma akwai abubuwan da bai sani ba don haka in ya wato ketare su ko ya take su saboda bai sani ba wannan za a daga masa kafa za a yafe mishi mutumin da ya zo taka kai yana tsani da wanda kuma bai ganin ka bai ganka bai tuntube da kai za ka dauke su daya wanda yana ganka sai da kuka yi ido biyu ya sa kafa ya taka ka ya wuce sai da ya kalle ka ka kalle shi ya taka da wanda shi kuma yana tafiya can yana waiwaye sai ya tuntube da kafarka kai ma watakila sai ka ce sannu sannu da Allah baka ji ciwo ba kai ma sai ka tausaya masa to haka wanda yake da ilimi in ya take kamar yana gani karara ya ce bari ya saba ya ga abin da za a yi masa haka yake da muni kwarai da gaske Nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin Jami'ut Tirmidhi hadisin Abu Barzah al-Aslami yana cewa la tazuru qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an 'umrihi fima afnah wa an 'ilmihi fima fa'ala fihi wa amalihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa wa an jismihi fima abla Nabi yake cewa kafar dan adam ba za ta gushe ba daga gaban Ubangiji subhanahu wataala a ranar hisabi wanda zai tsaya gaban Allah ana masa hisabi sai ya ansa waɗannan tambayoyi an tambaye shi game da rayuwarsa ya karar da ita an tambaye shi iliminsa wani aiki ya yi da iliminsa an tambaye shi dukiyarsa tambaya mai kwar biyu A da B tambaya ɗaya ce amma mai kwar biyu min aina kasabahu wa fima anfaqa ina ya samu ina ya kashe ya gama ansa inda ya samu kuɗin sai kuma a ce to ta yaya ya kashe su sannan jikinsa da lafiyar da Allah ya bashi yaya ya karar da wannan lafiyar tashi me yayi amfani da ita hadisi ne Tirmidhi yana cewa hadisin hasanun sahih hakanan yazo a cikin hadisin Mu'adh ibn Jabal inda al-Baihaqi wa ghayrihi bi sanadin hasan li ghayrihi nabi ya ce lan tazula qadama 'abdi yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an arba'in, kafar bawa ba za ta gushe ba daga gaban ubangiji sai an masa tambaya hudu, an umrihi fi ma afna yayi karar da rayuwarsa, wa an shababihi fi ma abla yayi karar da samartakarsa, yana dan saurayi matashi maji karfi ya yi karar da wannan shekarun nashi daga lokacin da ya mallaki hankalinsa har zuwa lokacin da ya kai ashuddahu wa balaga 40 sana, tun daga shekarun da ya balaga, shekarun balagarsa 15 ne 16 ne gwargwadon yadda shekarun balagarsa suka zo masa har zuwa lokacin da ya kai 40, me yayi a wannan lokacin? Duk wata bahallatsa da zai sai ya bayani kai dauka ayi a cikin lokacin ban mallaki hankali da aka mallaki hankalinka ai lokacin muna samari ba mu mallaki hankalin mu ba a gurin Allah ka mallaki hankalinka da zarar ka mallaka, shi yasa aka ce an shababihi game da samartakarsa lokacin da yana saurayi, lokacin da ya kamata ya amfanar da al'umma, lokacin da ya kamata a ce ya yi amfani da wannan karsashin da wannan karfin da yake ji kamar ɗan doki da taimaki addini. Wani yana rubuta shekarun manyan malaman nan da suka rasu da lokacin da Ibn Taymiyyah ya rasu, su Az-Zahabi, su Ibn Al-Qayyim, su Ibn Kasir, su Ibn Abdul-Hadi, su Ibn Muflih, wato da ya rubuta shekarunsu lokacin da Ibn Taymiyyah ya bar duniya duk matasa ne, daga mai shekara 25 sai mai shekara 10 sai mai shekara 30 sai mai shekara 35 duk matasa ne lokacin da Ibn Taymiyyah ya bar duniya, duk wannan gurbai da aka yi da su suna matasa ma sun kewaye shi. Wannan kuma yana nuna maka shi kansa Ibn Taymiyyah yadda ya jawo matasa a jikinsa, ba tsofaffi ba ne, duk matasa ne a kewaye da shi, kuma suka zama su ne fitilu. Ga ɗaya daga cikin almajiransa shi ne muke ta karatun littafinsa a yau, waye yana zaton cewa littafinsa zai kai yanzu, abinda ya zauna yana rubuta cikin dare a lokacin da suke karatu suke da'awa suna tare da Ibn Qayyim, ba irin wulakancin ba su gani ba. Ibn Qayyim har ɗora shi a kan jaki an yi an zagaya shi da shi cikin kasuwar gari, wai saboda ya yi fatawar saki cewa saki uku a kalma ɗaya a ɗaya yake, dora shi aka yi a kan jaki aka dinga zagaya da shi cikin kasuwa, shi wannan da muke karanta littafi a lokacin dan matashi ne, ana ga aka yi haka za a barazanar da shi a tsorata shi. To shi ne cewa an shababihi fi ma abla wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqa, ina ya samu dukiyarsa ina ya kashe ta, wa an ilmihi ma za amila fihi, kuma me ya aikata da iliminsa. Allah yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun, saboda haka ilimi ba zai zama abin yabo ba har sai mutum yayi aiki da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi gaba ta gaba insha Allah. A karatu na gaba za mu karishe ta kafin mu shiga gaba ta uku ko ta gabanta. أبدا بك فأنا ديري ألا با ملادة وأنا بك إنك سكري أبنجي يا في منا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام.